Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 18 ga watan Disamba. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim bukatar tsagaita bude wuta a Gaza don samun damar shigar da kayakin agajin jinkai a yau. Ya dau wani salo da ake sa ran zai haifar da dani ido yayin da sakataren tsaron Amurka ya isa Isra'ila don ganawa da firaministan kasar kan bukatar kare fararen hula. Ukraine ta ce ta kakkabo jirage mara matuƙa biyar da Rasha ta kai mata hari da su. Yayin da wani bangaren kuma ake sa ran fitar da tsarin tattaunawar shigar da Ukraine cikin kawancen kungiyar Turai da dama. Hukumomin sannan kuma hukumomin Pakistan sun katse internet a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar adawa ta kaddamar ta kafar internet.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da shekarar bana ke shudewa, ɗan Najeriya na bayyana yadda suka ji bana da kuma yadda suke fatan ji baɗi. Idan mun kada Niger kuma za a ji yadda gwamnatin kasar da haɗin gwiwar wata kungiya ke jinyar yara masu fama da cutar lankwasar kafa. Za kuma a ji wata hira kan makomar hukumar kwastam ta Najeriya. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Yayu kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya ta kada ƙuri'a a yau Litini game da batun tsagaita bude wuta a zirin Gaza yayin da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara Isra'ila don ganawa da hukumominta da zimmar tsara matakin ta na gaba a yakinta da Hamas. Austin ya wallafa a kafar X wanda a baya aka santa da Twitter bayan saukarsa a Isra'ila inda zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan tsaron kasar Yoav Gallant da zimmar jaddada goyon bayan Amurka ga Isra'ila da kuma batun ba da damar shigar da kayakin agaji zuwa Gaza. Daftarin matsayar majalisar tsaron wanda aka raba wasu kafafen yada labarai da dama ya jaddada buƙatar gaggauta tsagaita bude wuta da zai ci gaba da bada dama babu kakkautawa a ci gaba da shigar da kayakin agaji zuwa Gaza. An yi ta shigar da kayakin agaji cikin manyan motoci zuwa Gaza. Sannan cikin makon da ya gabata Isra'ila ta sake bude wata mashiga da zai wato sai dai kuma majalisar dinkin duniya mai wato kungiyar majalisar dinkin duniya mai kula da al'amuran jinkai ta ce manyan motoci 121 da suka kai kaya Gaza a ranar Asabar sun gaza motoci 500 da suka saba kai kayakin agaji Gaza a duk kuni kafin yakin. Sojojin Ukraine sun fada a yau Litinin cewa sun kakkabo jirage mara matuƙa biyar da Rasha ta yi yunkurin kai mata hari da su cikin dare. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matuƙan a sassa daban-daban na ƙasar da suka hada da yankunan Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnytsia da Helsinki. Ba a samu rahoton rutsawa da wani ko kuma lalacewar wani abu ba da tarkacen jiragen yayi. An sa ana sa ran cewa Ukraine da kungiyar EU za su yi nazari akan ci gaban da Ukraine wato Kyiv ta samu wajen daidaita dokokinta da tare da na tarayyar Turai wanda zai baiwa EU damar fitar da tsarin da za ta yi dogaro da su wajen tattaunawar shigar da Kyiv kawancen kasashen da ake sa ran wato zai yi baɗi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a cikin jawabinsa a duk wuni da ya saba gabatarwa da daddare a jiya Lahadi. A yau Litinin ne ake sa ran cewa shugaban kafar yada labaran na mai goyon bayan tsarin demokradiyya na Hong Kong Jimmy Lai zai bayyana gaban kotu bisa tuhumarsa da ake yi da yiwa tsaron kasa zagon kasa lamarin da zai kai ga yanke mishi hukuncin daurin rai a gidan kaso yayin da Amurka da Burtaniya suka buƙaci a sake shi. Ana tuhumar Lai mai shekaru 76 a duniya da hada baki da dakarun kasashen waje karkashin wata dokar da Beijing ta sanya a 2020.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda a yayin da shekarar ke shudewa yan kasa suka shiga fadin irin yadda suka ji bana da kuma yadda suke fatan ji a shekara mai shigowa. Harun Dauda gare ka.
Yayin da wannan shekara na 2023 ke adabo da kuma shekara 2024 ke maraba, muddumin muhimman amurara suka dinga faruwa a fadin Najeriya baki daya da kuma irin abubuwan da yan Najeriya ke fatan ganin shekara mai zuwa. Ranar 25 ga watan Fabrairu wannan shekara ne na 2023 a gudanar sabon zaben shugaban kasa shugaba Bola Ahmed Tinubu da mataimakin sa na Takashin Shatima wanda kuma kasance mataimakin na kuma 15. Ranar 23 ga watan Maris ne kuma a gudanar zaben kuma ni 28 a tsarin Najeriya cikin 36 yake da shi a kasar. Ranar 11 ga watan Nuwamban 2023 ne kuma ta gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnati guda uku a tsarin Najeriya. Wannan suka da jihar Kogi, Bayelsa da kuma Imo. Wannan sanadiyar hukuncin hukuncin kusur kasar ya kawo bambanci wajen gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka da ma wasu gwamnati nan daban. Ranar 29 ga watan Mayu wannan shekara ne na 2023 aka rantsar da sabon shugaban kasar, wato shugaba Bola Ahmed Tinubu. Wannan ne kuma ya bayyana cire tallafin man fetur a kasar. A cikin wannan shekara na 2023 mai karewa ne dai shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda kuma shine shugaban ECOWAS, United Sabbin Ministocin Najeriya da ma koran manyan hafsoshin sojojin tsaron kasar da kuma nadin wasu sabbi hada da Inspector General din yan sandan kasar da kuma koran gwamnan babban bankin Najeriya wato Dr. Godwin Emefiele da ma kame shi da kuma shugaban nan na EFCC Abdulrashid Bawa wanda aka bada belin shi daga bisani. Najeriya dai ta fama da matsaloli daban-daban a wannan shekara, hada da matsalolin rashin tsaro da na tashin farashin man fetur da na karancin abinci da na garkuwa da mutane da na karancin naira da kuma ci gaba irin hare-hare da ke kaiwa kan jama'a da ma na bala'in gobara da ma warwasan abincin tallafi da wasu musasa suka yi a wasu jihohi da wasu harare da aka kaiwa jirgin kasa da ma faduwar jirgin sama mai zokon angulu a wasu jihohi da matsalan fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya a wasu sassan da matsalar fiyaɗe da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma dai faruwar wasu al'amura wanda ido baya iya gani sai dai kawai aji a jika. Hakan ya sa muryar Amurka ta tambayi wasu 'yan Najeriya game da sauyin da suke fatan gani a wannan shekara mai kamawa wato na 2024 ga kuma abinda wasu suke cewa.
Alhamdulillah, sabon shekara ya kusa na turawa. Abinda muke neman gwamnati ta yi shine a inganta tsaro, a samar da wutar lantarki isasshe, kuma a samu ma matasa abu.
An ce har yanzu ana biyan kuɗin tallafin mai fetur kuma gwamnatin tarayya bata fito ta karyata ba. Mu dai abinda muke so da gwamnatin nan, tunda sun ce gwamnatin nan na talakawa ne, ya kamata su zo su nuna talaka jin kai, saboda talaka yana cikin wani hali. Da ana siyan mai fetur 200 yanzu 700, saboda haka ba kowa bane yake da halin siyan wannan man fetur din, saboda man fetur din nan ya kawo hawa-hawan farashin komai da komai.
To abinda muke so gwamnati ta mai da kade akai in Allah ya kai mu a shekaran da zamu shiga nan gaba da dan kwanaki kadan ne ya rage ai. So abinda muke so kaga babu abin da ya damu talaka yanzu kaman tsadar rayuwa. Ita tsadar rayuwa tana sa kome ya zama abin da ba yi tsammani ba, sannan yana sa magidanci da ma wanda ba magidanci ba, da wanda yake da aikin yi da wanda bai da aikin yi, yana sa su damuwa sosai sosai, saboda shine yanzu abin da yafi mana muhimmanci. A yanzu dai abin da ya kamata gwamnati ta mai da hankali ita kuma din ma ga kaman ta dauke kanta, amma yanzu shine abin da yake muhimmanci.
A zahirin gaskiya ba ma so abubuwan da ya faru a wannan shekaran ya sake maimaita kanshi a shekaran mai zuwa.
Wasu daga cikin 'yan Najeriya kenan ke bayyana fatan su kamar sauyin da suke neman ganin cewa an samu a wannan shekara na 2024 mai kamawa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sauke da dan mutane, ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
To Ibrahim, hukumomi a Pakistan sun katse yanar sadarwa a wannan wani wato na wucin gadi, sannan sun rufe wasu manyan kafafen sada zumunta a jiya Lahadi. a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar tsohon firan ministan kasar da ke tsare a gidan kansu Imran Khan ta shirya. Jam'iyyar Pakistan ta Tahrikul Insaf ko kuma PTI a takaice ta ce ta dau matakin dakile kafafan sadarwar ne a matsayin martani kan kamin yan jam'iyyar ta da gwamnatin kasar ta kaddamar da kuma batutuwan da suka shafi haramta taron gangamin zabi. Netblocks, wani kamfani mai zaman kansa mai bibiyar lamuran rajin yanci a kafafan internet a duniya, tabbatar da tsaro ta kafafan internet da shugabanci na gari ya tabbatar da katse internet a Pakistan. Bisa wata kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar, zuwa yanzu kan ne dan siyasar da yafi samun farin jinin jama'a, sannan jam'iyyar sa ce ke kan gaba a fagen siyasa.
To gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Kamar yadda aka ji, a jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar kungiyar Hope Walk ta ƙasa da ƙasa sun fara gudanar da aikin gyarar kafa ga yara da ke fama da cutar lankwasar kafa da ake kira clubfoot a turanci. A duk shekara dai yara kimanin 800 ne masu fama da wannan lalura da ake taimakawa a kasar ta Niger. Yusuf Abdullahi na dauke da rahoto daga Yamai.
A nan muna a babbar asibitin yankin Maradi da ke kudu maso gabashin jamhuriyar Nijar. Waɗannan yaran suna fama ne da lalurar lankwashewar kafa ko kuma tafin kafa da ke hana su tafiya kamar yadda ya kamata. Wannan asibitin na karbar akalla yara 20 da ke fama da wannan lalurar a kowace rana. Dr. Iliyasu Haruna shine likitan da ke kula da yaran da ke fama da wannan lalurar.
Bincike ya nuna kamar cikin idan mace 1000 son aihu a ciki ana samu akalla yaro biyu wanda za a samu da lankwasar kafa. Kuma bincike ya nuna cewa idan kamar cikin gida an samu wani mai lankwasar kafa ko kakan mutum ne ko bafin mutum ne to akasari cikin gidan nan sai an samu lankwasar kafa.
Da yawa dai daga cikin al'ummar Nijar na kallon wannan lalurar ta lankwashewar kafa ko kuma tafin kafa a matsayin lalurar da ke da nasaba da isko kai. Sai dai sannu a hankali al'umma ta fara dawowa daga rakiyar wannan tunanin.
Sai a ce menene, a ce menene, dai ko ina ban kashi ga Allah na dogara. Sai yanzu dai da wanga abu ya samu.
Eh gaskiya mutane da yawa suna iya kwatanta abin da haka. Sukan iya cewa ko iska ne. Amma kuma mafi yawanci waɗanda suka san kan abin suna ganin ai larura ne na cewar wanda in ya faru da kai ko wani irin larura akwai maganin shi.
Likitoci masu kula da sake farfado wasu sassan jikin dan adam da suka daina aiki da kuma ke gudanar da wannan aikin za su dauki lokaci mai tsawo suna kula da yaran da suka yi wa aikin na gyaran kafa ko kuma tafin kafa har sai bayan sun lura yaran sun fara tafiya kamar yadda ya kamata.
Akwai bambanci da ruka a gune da rikice suke haka amma yanzu ga su mun ga sun fara tasowa haka daidai.
Gwamnatin Nijar tare da taimakon wata kungiya ta ƙasa da ƙasa da ke tallafa wa ƙasashe masu tasowa a fannin kiwon lafiya da ake kira Hope Works su ne suka dauki nauyin gudanar da wannan aikin na gyaran kafa hada kuma da kamfanin faɗakar da al'umma muhimmancin ceto yaran da ke fama da wannan lalurar.
Akwai waɗansu ne ma in sun zo lokacin su ce abinda Allah ya yi dan adam bai egara shi. To muna kwatanta mu cewa akwai abinda hikima wadda Ubangiji Allah ya ba dan adam ta wurin wannan hikima kuma da Ubangiji ba dan adam ta taimakon Allah ana taimaka ma yara domin su warke. Lalle akwai masu cewa wannan aljani ne ko shahi ne ko dai wani menene haka duka muna nuna musu ba wannan ba wannan bane.
Akalla dai yara 800 ne ake gyarawa kafafunsu a duk shekara a wannan babbar asibiti na yankin Maradi kuma kyauta. Yusuf Abdullahi ta Sker VOA daga Niamey jamhuriyar Niger.
To gaida Yusuf, idan an tuna kwanan nan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu Maiwada ya zo nan Amurka wani kos inda ya ziyarci sashen Hausa inda muka yi hira da shi kan batutuwa da dama da suka shafi hukumar ta kwastam. A ci gaba da hirar na tambaye shi kan batun adalci da sassauci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan hukuma na fara da batun wato tsauraran koko tsauraran manufofi kamar fa'idar hana wasu kayan abinci shigowa Najeriya irin shinkafa da dai sauransu sai yace
to wai shinkafa ita kadai ce abinci da ake ci ba a cin dawa ba a cin masara ba a cin gero ai ba shinkafa kadai bace ba saboda haka muna nomawa ko muna son wata rana zamu noma har mu fita da ita waje
to wasu kuma na cewa hukumar ku ta custom na daya daga cikin hukumomin da sai dan wani da wani yake samun aiki a wajen saboda wai in kana aiki a wajen zakai saurin zama attajiri da sauransu
subhanallah
tana ganin kamata yi ku dau matakan da zasu kawar da wannan zatan tsakanin ƴan Najeriya
to bari in baka wani labari mai dadi a lokacin da wancan babban controller general custom bc yake mulki colonel hamid ali retired kafin zuwan sabon controller general wanda shi ma ya ce zai daura akan abin da akai abin da ya faru shine yayi amfani da wani babban bana jin da kai hukuma a Najeriya da ta irin abin da muka yi mu ne muka dauki ƴaƴan talaka wanda baka san kowa ba baka san baka zo da kowa ba ba wanda ka san aka dauke ka aiki mutum hudu muka dauka a kowace local government a Najeriya a cikin wannan local government inda muke su gaba daya kowanne local government an dauki mutum hudu na daya wanda yake da degree na jami'a ko HND an dauke shi da one star sannan an dauki inspector assistant inspector guda wanda ya shiga da NCU ko diploma
ba tare da wani ya mai
zakai jarabawa ne idan kuka jarabawa ka ci idan ka ci wannan jarabawar sannan za a zo za a kira ku screening wanda ya na daya a cikin jarabawa shi ake dauka a ba aikin haka aka ba kowanne mutum da kowanne local government a Najeriya ka je da mu mun je an kira mu a hukuma ta federal character ta kira mu kai musu bayanin ga yanda muka yi kuma mu ne a screening mu zamu ce kowanne commissioner na federal character da ke Najeriya ya zo ya zauna zai ga ya fadi ga ƴan garin ku ga wanda aka ce ƴan garin ku in ma sun yi ƙarya sun ce su ba ƴan garin bane ba ƴan garin ne suka amfana shi kace to ba ƴan garin mu bane ba a canza maka mutum gurgudu kuma ba za ka san kowa ba haka muka dauke su kuma kwanan nan suka fito yanzu su ne suke aiki
to kai maganar Hamid Ali wannan isa na tana da abubuwan da ake ta fadi lokacin da yake jagorantar wannan hukuma cewa yana da tsatsauran ra'ayin abubuwa bai bari a dan samu dan abun arziki da sauransu kana ganin za ku iya ci gaba da tsare-tsaren shi Hamid Ali a wannan hukuma ta ku ta custom da ake ganin kamar ana dan daga muku kafa da sauransu kamar yadda in fada dazu
da na tashi a farkon magana na ga ma wannan sabon shugaba ya ce zai yi consolidating that is zai daura akan inda wanda ya tsaya zaka duba ba komai bane mutun yake dan adam ne ba zai 100% ba so amma duk abin da ya san mai kyau ne zai daura akai kuma ya fara daurawa akai nan misali yanzu harka na kimiyya da fasaha abubuwan da muke so ya zamanto an rage ba mu'amala tsakanin mutane da custom saboda a rage wannan abin da ake kira corruption watakan ya sunan corruption da Hausa cin hanci da rashawa duka shi yasa ake sa a kawo automation aikin mu na custom so ya dora akan wannan
an bullo da wani sabon salo na yaki da cin hanci da rashawa a hukumar custom kenan kana iya faɗin haka kai tsaye
ai shi yasa nace maka dorawa akai in ka ce ya yaki da duk abin da ma ba shi da kyau da zamba cikin aminci da yaki da mutanen da su shigo mana gurbatata abubuwa masu son su shigo mana da kwayoyi
to babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar custom ta Najeriya kenan Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada a hirarmu kan hukumar custom ta Najeriya din yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulmin ku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam kamar da muka shaida muku a makon da ya gabata kasancewar shekara ta zo karshe zamu yi bitan wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar mu a wannan fili na ilimi garkuwar dan adam a shekara mai karewa ne dai muka yi hira da wata tsohon ministan ilimi kuma yanzu haka ƴan majalisar wakilai daga jihar Gombe Hajiya Aishatu Dukku wanda ta yi bayani game da wani kudiri na tabbatar da kafa wata hukuma da za ta kula da dalibai da ke gudanar da almajiranci a ƙasar da nufin inganta shi kamar yadda za ku ji daga bakinta kamar haka
to mun sami kamar yadda nace wayanda suka goye baya akan a lalle a kafa wannan hukuma sun ba da dalilan su mun samu kuma wayanda suka ce ba ta so kaman kungiyar Kristoci ta Najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin Islama ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin ƴaƴan mu to amma an samu wanda suka bada amsa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan wa'inda suka zo taro domin su gane cewa wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta muna so a fahimci kudirin ba na bangaranci bane ko kuma na lalle kalmar almajiri lalle addini kuma kowa ya san cewa dalibi da ake cewa almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar bible zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda yayi karatu almajirci har ya kure ba a bashi komai certificate bai da certificate sai a ce ma shi wai bai karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar yadda nake shekaru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to muka ga ta yaya za a ce wannan ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba
to haka kuma a shekara mai karewa ne muka kawo muku tattaunawa da abokin aiki na Sharfil Hashim kuma yayi da wani malamin turanci da ya je kasar Amurka domin sanin makaman aiki daga Jami'ar Alƙalam da ke jihar Katsina shi ma ba tare da na ja ku da nisa ba ga dai malamin kamar da muka hira da shi a wancan lokaci
to masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko nace sunana Hamisa Haruna ni haifaffen dan Kano ne sannan kuma nayi rayuwa ta da karatu na gaba daya a Kano nayi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano wanda na karanci English anan wannan Department of English kenan
wato turanci kenan
wato yaran turanci kwarai da gaske
to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu
to babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani wanda ma'ana ita zan ce kenan Department of State
ma'aikatan
harkokin waje na Amerika suka dauki nauyin wannan program din tare da FHI 360 a matsayina na malamin turanci na dade ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa ƴan uwan mu malamai na turanci kamar yadda muka sani Nigeria ko Africa generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyi da shi kansa yaran turancin samun dama da nayi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County anan America kenan ta bani karkashin US embassy dake Abuja so na samu damar yin karatu na wata shida a karkashin wannan program din wanda ta internet muka yi shi yana daya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria mutane da yawa in ka ce kana karatu ta internet za su dauka kamar kawai wasa kake ko shirin
ba karatu so ba malami a zahiri yana koyar da kai
so amma nagode wa Allah zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da wani challenges ma'ala na tasgaro sannan kuma at the same time ta fadakar da mu ta bude idanun mu akan wa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba
ba sai ka yi karatu ba kana ɗakin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka iya shi ka yi karatu malami ya koyi da kai
so zamu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zamanto kamar wani karamin village ne ko in ce wani dan kauri ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta America wacce take a Abuja suka bani wannan daman na yi wata shi ina wannan karatun
to malam Hamisu ka san dai cewa a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa
gaskiya ne
wani lokaci zaka iya kallon rubutun su na turanci kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewa sun koya
da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet ma'ana yana gizo duka abubuwa sun zo da sauki akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook kamar su WhatsApp kamar su Twitter da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin daki baka da buƙatar sai ka je waje amma sun samu dama sun yi karatu ta internet
to masu aro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya amma da dan jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi Julie Leather Gresham naku Babangiji Spring ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi
to a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baba Gana AA Dogo Zirmi a jihar Zamfara, Najeriya. Ya ce yau mako ɗaya cif kenan da yin garkuwa da ɗimbin al'ummar garin Zirmi kawo yanzu suna daji tsari. Amma har yanzu gwamnati da sauran 'yan siyasar ma ba su ce komai ba a kan lamarin domin kwantarwa da iyalan waɗanda iftila'in ya shafa hankali. Amma kan tuma ƙaramar hukumar Zirmi Honorable Aminu Atiku Abubakar shi ne mai yin tashi faɗin ziyartar waɗanda abin ya shafa. Allah ka yi wa 'yan uwanmu mafita a hannun azzalumai amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa tare da Mammadu Gambo Wakaji. Suka ce salam VOA Hausa. A yau muna taya al'ummar ƙasar mu Nijar murnar cika shekara 65 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya albarkacin wannan sabuwar shekara amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Rabu'u Nuhu da Bakka. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Sake dawowar har-haren 'yan bindiga a wasu yankunan arewacin Najeriya wani abun fargaba ne da tayar da hankali. Muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohin da matsalar tsaro ta yi tsanani su sauya salon yakar waɗannan miyagu.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a taƙaice.
Takaitan yayu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta kada ƙuri'a yau Litini game da batun tsage ta bude wuta a zirin Gaza yayin da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara Isra'ila don ganawa da hukumominta da zimmar tsarin matakinta na gaba a yakinta da Hamas. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa sun kakkabo jirage mara matuƙa biyar da Rasha ta yi yunkurin kai mata hari da su cikin dare. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matukan a sassa daban-daban na kasar da suka hada da yankunan Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnytsia da Khmelnytsky. Ba a samu rahoton rutsawa da wani ba ko kuma lalacewar wani abu sakamakon fado zubar tarkacen jiragen. A yau Litinin ne ake sa ran cewa shugaban kafar yaɗa labaran nan mai goyon bayan tsarin demokradiyya a Hong Kong Jimmy Lai zai bayyana gaban kotu bisa tuhumarsa da ake yi da yi wa tsaron ƙasa zagon ƙasa lamarin da zai iya kai ga yanke mishi hukuncin ɗaurin rai a gidan kaso yayin da Amurka da Burtaniya suka buƙaci a sake shi. Ana tuhumar Lai mai shekaru 76 a duniya da haɗa baki da dakarun ƙasashen waje ƙarƙashin wata dokar tsaro da Beijing ta sanya a 2020. Lai shine mallakin kamfanin Apple Daily mai wallafa labarai da harshen Chinese wanda yake yawan sukar Beijing kana ya bada goyon baya a zanga-zangar da ya karaɗe Hong Kong a shekarar 2019.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Gresham, da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba, ke muku fata alheri. Wassalam.